Gendala Bashaka Purnipa.
A garin nan ba a taɓa yin jam'iyya mai lalura ba irin APC. Tana gwamnati, kai mai gwamnati baka da wani tashewa. Shi kuma gwamnan filatanci da zaman zana Dottijo ya kasa hana duk abin da zai faru.
In baka da masu baka shawara, to mu muna baka shawara, ka dubi Allah ka bar Kano ta zauna lafiya.
Hakkin dan majalisa ikare daga constituency din da yake, ikare kimar gidansu daga kuma inda ya fito, kuma yayi aiki gurgurdan yanda jama'a ko bayan baran su za su tuna da shi.
Waɗannan da ma wasu sauran batutuwa na siyasa za su zo muku ne ta cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Masu sauraro assalamu alaikum, Abdulkadir Yusuf Gwarza ke cewa barkanmu da wannan lokaci, kana kuma sanninmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na hangen dala, shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zamo tarnaki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan. A hannu guda shirin kan baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki, la'akari da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa. Kungiyar kwadago ta kasa ta baiwa gwamnonin jihohi 36 wa'adin fara biyan mafi karancin albashi nan da zuwa 31 ga watan Disamba shekarar da muke ciki. Kungiyar ta yi wannan gargadi ne a taron da kungiyar ta yi domin tattauna yadda za ta kasance idan aka yi karin mafi karancin albashi na naira 30,000. Daga cikin waɗanda suka halarci taron akwai shugabannin kungiyar ta ƙasa da shugabanninta na kowace jiha da kungiyoyin kwadago daban-daban da ministan ingantuwar ayyuka da shugaban ma'aikata na kowace jiha da kuma wakilan kungiyar kwadago ta duniya. Ya zuwa yanzu jihohi guda biyar ne suka nuna aniyarsu ta fara biyan mafi karancin albashi na naira 30,000. Jihohin sun haɗa da Kaduna da Kebbi da jihar Legas da Adamawa da kuma jihar Jigawa. Sai dai har yanzu gwamnatin jihar Jigawa bata kai ga fara biyan mafi karancin albashi tun farkon lokacin da jihar ta cimma yarjejeniya na adadin da za ta rinka biya a kowane wata. A ɗaya gefen kuma akwai jihohi 13 da suka kafa kwamitin da zai zauna da kungiyoyin kwadago a jihohinsu domin tattauna mafita yadda za a saisaita tsarin biyan albashin. Jihohin 13 sun haɗa da jihar Borno da jihar Abia, sai jihar Kano da Bayelsa da jihar Sokoto da jihar Niger, sai Akwa Ibom da Edo da Ondo da jihar Ebonyi, sai jihar Katsina da kuma jihar Zamfara. Haka kuma kungiyar ta ce akwai jihohi 19 da basu fara shirin komai ba wajen batun fara biyan sabon tsarin mafi karancin albashi na naira 30,000. Jihohin sun haɗa da jihar Bauchi da Yobe da jihar Rivers, sai Benue da Gombe da Akwa Ibom da Osun da Ekiti da Oyo da Anambra da Taraba da Cross River, sai kuma jihar Ogun, Enugu, Nasarawa da Plateau, Kogi da kuma jihar Delta. Wannan na zuwa ne lokacin da majalisar wakilai ta kasar nan ta umarci kamfanin Julius Berger da ke aikin sake ginin hanyar Abuja zuwa Kano da ya buɗe sassan hanyar da ya kammala ayyukansu. Kwamitin majalisa da ke kula da ayyukan ne ya ba da wannan umarni lokacin da yake ganawa da shugaban kamfanin. An dai gayyaci kamfanin ne sakamakon zargin da ake yi cewa aikin yana tafiyar wahainiya, ga kuma haɗarin da ake yawan samu akan hanyar, lamarin da ke haddasa asarar rayukan jama'a. Honorable Abubakar Kabir Abubakar Bichi ne shugaban kwamitin, ya kuma shaidawa sashin Hausa na BBC cewa sun kuma shaidawa kamfanin dole ne su kammala aiki a watanni 13 masu zuwa. Tunda fari dai kamfanin ya sha alwashin kammala aiki a cikin watanni 36, to amma yanzu an yi watanni 18 ba tare da cimma nasarar a zo a gani ba. To wannan kenan. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta bayyana cewa kalaman da uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari ta yi a 'yan kwanakin nan game da rikicin da ke cikin fadar shugaban kasa ya tabbatar da cewa ba shugaban kasa Muhammadu Buhari ke mulkin wannan kasa ba, wasu shafaffu da mai ne suka kwace mulkin a hannunsa. PDP ta bayyana hakan ne ta bakin mai magana da yawun jam'iyyar Kola Olabandiyan, inda ya ce kalaman da Aisha Buhari take yi gaskiya ne, wanda hakan ke nuna gazawar shugaban kasa Muhammadu Buhari ta fuskar shugabanci. Da ƙarshe jam'iyyar PDP ta yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya gyara gidansa domin ya tseratar da ƙasar nan da ci gaba da jin kunya a idon duniya. Uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aisha Buhari ta saki wasu kalamai kan mai magana da yawun shugaban kasa Malam Garba Shehu, inda ta zarge shi da rashin kare shugaba Buhari yadda ya kamata. Haka zalika Aisha Buhari ta ce ya kamata hadimin shugaban kasa ya ajiye mukaminsa saboda gazawa wajen kare gudanar da aikinsa. A wani sako da ta wallafa Aisha Buhari ta nuna takeicinta bisa yadda tace Malam Garba Shehun ya gaza ta ko ina wajen kare shugaban kasa Muhammadu Buhari da gwamnatinsa. To sai dai lokacin da uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari ke waɗannan kalamai tuni ƴan siyasa ke ci gaba da yada manufofin su kan tafiyar da suka yi imani da ita. Farawa da kalaman Aminu Muhammad Adam daga karamar hukumar Gwale wanda ya shigo yana mayar da martani kan masu kiran shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya sake neman zango na uku. Ya ce hakan ba abu ne da zai farwa da kasar nan da mai ido ba.
Kalubale ga masu fada aji a wannan kasa domin wannan dillantin ta zarce da muka ji wasu sun fara wanda abu ne da ba zai haifar wa kasa mai ido ba. Domin duniya ta ci gaba, lokaci ya huce da za a zo mutane kawai sun maida mulki kamar gado, ai ko sarautar gargajiya tana barin wani gidan ta koma wani gidan. Balle kuma tsari na demokradiya wanda an yi ga yanda za a yi. Yanzu misali ka dauki Rwanda, ko duk duniya ta sani Folk Kagame ya gina kasar, kowa ya san Paul Kagame ya yi kokari wajen hada kan kasar da harkar tattalin arziki da sauransu. Amma da aka zo san zuciya ta sa ya bankara ya kare kundin tsarin mulkin Rwanda,
wadancan mutanen da suke kirayen shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sake tsayawa takara, suna ganin cewa fa akwai ayyuka da ya dauko a kasar nan wanda bai karasa su ba, kuma ya kamata ce an sake bashi dama ya karasa su.
To na farko su an can yan tamore yan abiyar yima a shakida, ai sai ka dubi su waye mutane ne yan jari hujja barin wani yaro balagaba leko. Amma yanda za ka duba yanda Buhari ya karɓi kasar, ai haka zaka duba ai economy din ya lalace, yau ne yara ta zama tamkar katin daurin aure, banda wannan ya laftawa kasar bashi. Yanzu bashin da ake bin kasar yanzu fa in ba Allah kiyaye ba, yau kudin da kasar take samu na mai ko na abu, in ba Allah kiyaye ba, in Najeriya misali ta samu naira 10 a misali, to fa naira 5 a kudin wannan bashin an zata tafi.
Aminu Muhammad Adam da ke zaman shugaban ƴan hamayya a karamar hukumar Gwale ba wai kawai ga ƴan siyasa ke ganin baikan yadda mulkin wannan ƙasa ke tafiyar wahainiya ba, hatta su kansu masu fashin baki irin su Malam Muktar Salisu na ganin cewa akwai gyara kan yadda mulkin wannan ƙasa ke tafiya.
Babban abin da nake so in ja hankalin mu a matsayin ƙasar Najeriya shine mu da sake fa wannan tafiya da muke yi, ana tafiya a gurguntar tafiya hanya tafiya ci ba dan kun ba, saboda kullun Najeriya the cost of governance mana the current expenditure, wannan yana cinye lankwame duk abin da Najeriya take samu,
mana kenan dukan abubuwan da ake sawo mafi yawanci yana tafiya a bangaren harkokin gwamnati.
Kwarai kuwa wannan shine babban matsalar Najeriya, kuma ba inda za a inda haka za a tafi to babu kasar da ba taɓa ci gaba ba. Ban kun ba saboda tattalin arzikin Najeriya yanzu yana gurgucewa ne saboda wannan cost of governance, kuma ba yanda za a yi tattalin arzikin Najeriya ci gaba idan har ƴan siyasa da ma'aikatan gwamnati su ne suke cinye kaso 75 na tattalin arzikin Najeriya.
25 ne kawai ke yake zuwa,
25 din ma ina tabbatar ma ana kashe maraba ne da su wurin su ƴan siyasa da ma'aikatan gwamnati. Wannan ka tabbata ganin a ƙasa a ce wai akwai minimum wage, babu kuma minimum working hours. Akwai minimum wage amma ba minimum working hours.
Akwai mafi karancin albashi amma kuma babu mafi karancin
zaka tare da ma'aikaci
a wannan aiki.
A wani misali dan majalisa allowance na barkatai ga sunan haka, kuma idan kawo ma'aikatan gwamnati tun daga manya yanzu ta dawo ya kai ga aikin gwamnati, sai in kana da gata sai kaga dama ka ji. Akwai wanda zai je ma duka a sati, ya je ma juma'a sau biyu ko sau uku, kuma in ya je a wani kaɗan ne kuma hira ce kawai zai taso.
Ko misali yanzu a matsayin ku na masu fashin baki, ya kuke kallon abun yaya kamata Najeriya
wannan Najeriya a 1970 ma'ana 70 zuwa 80 zuwa nan, Najeriya tana kan hanyar turba. Za ga yanda kowa yake kokari, wanda za ga yana asubanci tun safe yana fafutuka ne ma har dare yana fafutuka, haka ma'aikatan gwamnati suke za ga karfe 7 fafutuka suke tafi aiki zuwa suke su kokari har zuwa lokacin tashi aiki.
Malam Muktar Salisu mai fashin baki kenan kan abin da kaje yazo. Tsohon shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa wato INEC Professor Attahir Muhammad Jiga ya shawarci kasashen Afirka su sauya salon yaki da suke yi da rashin gaskiya a halin yanzu. Professor Jiga wanda ya zama shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa tsakanin shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2015. Jiga ya bayyana hakan ne lokacin da yake jawabi akan wani sabon littafi da hukumar EFCC ta kaddamar mai suna Cabin Electoral Spending, inda yake nuna cewa akwai matsala a kasar nan. A ƙarshe Jiga ya yaba wa kokarin da hukumar EFCC take yi wajen yakar satar dukiyar gwamnati da rashin gaskiya, tare da buƙatar zage dantse domin gudanar da ayyukansu, kana kuma su yi aiki babu sani babu sabo. to wannan kenan kafin mu dauki kalaman tsohon SA Alhaji Ji na goda na jam'iyyar PDP wanda ke ci gaba da hamayya ga gwamnatin Kano da kuma gwamnatin sa bari mu leka kungiyar matuka baburan a daidaita sahu bangaren Otak ta jihar Kano mu dauki kalaman sakataren kungiyar Sadiq Salisu Gabari wanda ya shigo yana kira ga ƴan kungiyoyin a daidaita sahu da ma daidaikun su su zauna a gidajen su gobe juma'a dan nuna alhinin su bisa biyan kuɗin da aka ce gwamnatin Kano ta saka wa duk wani matukin a daidaita sahu na naira 26,000 wanda kuma yace hakan yayi musu yawa
bisa abubuwan da suke wakana dangana akan magana haraji ne wanda aka sawa duk wani dan adaida sahu a jihar Kano a matsayina na sakatare na kungiyar Otak ta jihar Kano shine nazo akan mu sanar da gwamnati halin da muke ciki duk mun dinke tsintsiya daya madaurin mu daya gwamnati da ta duba dan Allah da ta rage mana wannan kudi yayi mana yawa haraji ya zama dole mu biya haraji domin sana'a mu karamar sana'a ce ku tuna bu wannan mu yara ma fa mun debo daga makaranta tafiyan naira 50 ma 20 ake ba mu wannan jajircewa kafin Najeriya ba inda ake ta sai Kano mun zauna da mai membobi mun yi magana akan mu nuna alhinin mu saboda mun san sakon mu zai isa duk inda muke bukata domin a duba dan haka mun ware wannan rana ranar juma'a mai albarka kowa ya zauna a gida yayi addu'a Allah ya dube mu gwamnati ta dube mu ta sassauta mana wannan kudi a rage dan haka duk wani dan adaida sau a jihar Kano wanda muke sanarwa ya zauna a gida ya faka mashin din sa domin ya roki Allah Allah ya kawo mana sassauci a wannan al'amari ranar juma'a babu aiki ba wanda zai fito kuma ba zanga-zanga ba ta da hayaniya ba ko kuma surutu a wani waje ko kuma majalisa duk babu ba ma bukata kowa ya faka mashin din sai zauna a gida ya tafi sallar juma'a ya addu'a Allah ya dube mu Allah ya sa mai girma gwamna ya sassauta mana wannan kudi ya fadi abin da zamu iya biya mu biya
kai idan aka tambaye ka cewar ka yanke da kanka nawa za ku iya biya
to ina laifi ma mu a sa mana 2,500 don wani babu din nasa ma gaba daya bai fi 40,000 ba 46 wani ba taya wani ma sai ma ya fita zai nemo wani abin ci yawanci ma baburan nan fa duk ba namu bane ba duk gaba daya to kuma ga masu baburan su ma duk sun ba za su iya ba to idan aka tattara aka duba aka gani bukatun da yawa ga iyali wannan sana'a ce mai dumbin albarka Allah ya yi ta muke rufa kan mu asiri muke zauna lafiya to dan Allah muna roƙon girma mai girma gwamna dan Allah a dube mu
sai dai yayin da malam Sadiq Salisu Gabari wanda ke zaman sakataren kungiyar matuka baburan a daidaita sahu bangaren Otak yake waɗannan kalamai a gabar da muka jiyo Ibrahim Ahmad Umar dan jam'iyyar PDC wanda ya shigo yana bayyana cewa wakilan da suka zaba a zauren majalisar dokoki sun gaza ta fuskar kuduri
duk irin wannan abu na nuna ana wakiltar guri a wajen ƴan kudu zaka rika gani ban ce ma babu a arewa ba idan ka dawo jihar Kano da ko alma da wakin gini yayi gogormaya gurgurdan yadda zai iya da ko Faruku Lawan na PDP na da yayi gudunmawa gurgurdan yadda zai iya amma billahi allazi ina ga ma mafi akasarin ƴan majalisun mu ƴan asari gane a je Dubai a siyo kaya a rika kwalliya a ce 200,000 na sai takarmin nan 200,500 ana kallon jama'a babu motion babu kuduri babu kare daga inda suka wakilta kaga ba su da wani amfani mafi akasarin su dima makujera suke
mai sauraro zai iya cewa wannan kamar din kiriga kake yi babu ya wai gwargwari iwo mai sauraro da zai gani
ina magana akan ƴan majalisu da ake zaba shi yasa muke gaya mutane a rabu da zaben dan majalisa ko dan siyasa a ce wai party ake bi kudi sun san naki dukkan wani kuduri kwanan nan mai roce tsakorace ga ƴan arewa amma gwamnatin Zamfara wannan kaga na PDP ne shi a takin din shi amma mafi akasarin mutanen mu sai kaga ana goge riga ba a so kasa ma ta taba rigar ai ta ja da babban riga da fankama ba shine aikin majalisa ba tara kuɗi kace sai kai kuɗi kai katan gida ba shine aikin majalisa ba aikin ɗan majalisun mu na arewa su zo su raba maka injin taliya su baka babur a baka adaidaita sahu
idan mai sauraro ya fahimci kusan sakon da kake so ka aika masa dukkanin ɗan majalisun da muka zaba kenan yanzu a iya cewa akwai kitso da kwarkwata a cikin su kenan
mafi akasarin su wallahi dima makujera suke hakkin ɗan majalisa ikare daga constituency din da yake ikare kimar gidansu daga kuma inda ya fito kuma yayi aiki gurgurdan yanda jama'a ko bayan baran su za su tuna da shi
tsohon dan takarar gwamna na jam'iyyar PDC Ibrahim Ahmad Umar muleka jam'iyyar PDP domin jin wainar da ake toyawa a cikin jam'iyyar mu dauki kalaman tsohon SA makabarta Alhaji Ji na Guda wanda ke ci gaba da hamayya ga gwamnatin Kano da kuma gwamnatin sa kan yadda yace gwamnatin ta saude daga layi
ina mamakin abinda mai girma Abdullahi Ganduje yake yi a jihar Kano domin doka ce ta kafa shi kamar inda duk wani tsari da yake jihar Kano doka ce ta kawo shi wannan abin takeici ne abun bakin ciki ne kuma alƙalan nan suna da daraja da mutuntaka idan da ba a ganin girman
su a gwamnatinka da lokacin da suka yi magana aka ce a dakata da maganar binciken fifan bidiyon dala da sai ka ce shi ma baka yadda ba sai
an ci gaba da bincikansa wai yaushe ne baby wancan doka ba da kake
yanzu har ma akwai wani jami'i a cikin gwamnatinsa da ya isa kotu ta yi magana shi kuma izo irinka cewa wai abinda kotu take magana ba akan abinda alƙalan nan masu daraja masu mutunci suka yi magana ba ya kamata idan ana irin waɗannan abubuwan idan zaka ci gaba da irin waɗannan abubuwan to mu ma yanzu idan da doka ce ta kafa ka yanzu ni ba zan iya zuwa in ce ni ne gwamnatin Kano ba doka ce ta kawo ka ba
da muna zargin
wannan abin da kake yi ba daidai bane ya kamata in baka da masu baka shawara to mu muna baka shawara ka dubi Allah ka bar Kano ta zauna lafiya ka dubi Muhammadu Rasulullahi inda shehunan malamai suka yi maka wa'azi suka yi maka tambihi suka ce duk waɗannan abubuwan ka daina duk dokar da kuka bayar ba za mu karbe ta ba
me yasa ba za a karba bayan cewa kuma duk duniya kowa akan doka yake
to tunda kowa akan doka yake me isa alƙalan nan masu daraja masu mutunci za su ce i daina magana akan waɗannan sarakunan amma izo ba za a daina ba wani ma mutum yazo jami'in gwamnatin sa ne fa wai ya fito ya ce wai ba akan wannan magana a bai fa akwai wani commissioner shi ma ya fito yake cewa wai ba za su bi wannan umarni
ba jami'in wata kila ƙarin haske kawai yake
to ƙarin haske waye tambaye shi shi alƙali ne ko shi lawyer ne ko shi mai shari'a ne
Alhaji Nagoda kenan daga jam'iyyar PDP Kwankwasiya shi ma dai Umar Muhammad Umar na jam'iyyar PDP mun ji shi ne yana yaba wa dan majalisar su na jaha karamar hukumar Fage bisa ayyukan raye kasa da yake samar musu a yankin
Nagode wa Allah subhanahu wataala da ya bamu jajirtacce kuma nagartaccen dan majalisar jaha wato Tukur Muhammad Fage domin zuwan Tukur Muhammad Fage daga hawansa zuwa yanzu ya kawo mana abubuwa na alkhairi kala-kala wanda ya kai motion majalisa akan titin kwarin akuya wanda titin kwarin akuya nan zai amfani mutanen Kano da dama musamman waɗanda suke bin hanyar kurna babban layi
amma a gefe guda idan ka ce haka yan karamar hukumar ta Fage suna kokawa cewar fa wancan dan majalisa ba abinda suka tura shi yake
a ai babu wani abu wanda dan majalisa zai yi wanda yafi ya sama maka ababen more rayuwa a local government ɗinka tunda in ka duba akwai motion din da ya ƙara kaiwa bayan wannan wanda ya kai motion akan titin ɗan babura na region Lemo daga wanda titin ya bulle har zuwa sabon binni ya hade da Dala da ungogo local government wannan ma abu ne wanda zai amfani al'umma
ina batun tallafawa matasa musamman na karamar hukumar Fage
Alhamdulillahi to anan wajen ya taka muhimmiyar rawa sosai domin ya samu wa mutane bila adadin ayyukan yi walau maza walau mata yayi musu abubuwa sosai mutanen Fage suna ta alfahari da shi a bisa irin wannan tagomashi aiki da yake
idan ka ce haka kai ma kana ɗaya daga cikin wanda suka amfana ni da wancan tagomashi kenan
ai duk lokacin da aka ce hadari ya hado an fara ruwa a makotanka to ka gode wa Allah kai ma yana nan zai karasu wajenka
kai ma yanzu kana buƙatar yasa da kai saboda baya yi
duk wani matashi idan aka ba sa aikin yi an taimaka masa an taimaka ƴan uwansa an taimaka ƴan unguwarsa
kai ma yanzu shi yasa kake buƙata kai ma a taimaka maka saboda kaga wancan zargi da suke na baya yi kaga ta tabbata kenan
yana ma yi kuma sannan idan an yi min alhamdulillahi ina so haka nake fata mika godiya ta ga Allah subhanahu wataala da ya fito mana da jajirtacce gogaggen dan siyasa a matsayin takarar karamar hukumar Fage local government honorable Muhammad Idris Aso
Umar Muhammad Umar kenan na jam'iyyar PDP a karamar hukumar Fage idan kuwa muka leka siyasar ƴan kasuwa musamman ma kasuwar kantin kwari miya da zangwa bangaren ƴan tebura inda muka jiyo shugaban kungiyar ƴan tebura Alhaji Muniru Yunus Dandago yana jaddada goyen bayansa ga sabon shugabancin kasuwar karkashin jagorancin Alhaji Abba Muhammad Bello tare da barranta kansa daga wasu da suka nada kansu suke kuma yunkurin zambatar ƴan kasuwar wanda yace ƴan biyan bukatar kai ne kawai
godewa mai girma gwamnatin jihar Kano Khadimul Islam bisa kawo mana shugaba gwarzo wanda ya cancanta ya dace da mu Dr. Abba Muhammad Bello MD kwari Allah ya saka masa da alkhairi bisa tiritirin da yake da mu haka nan nake ƙara jaddada muku ku ƴan kasuwar kantin kwari kamar yadda kuke kawo mana orafuffukan ku sama da 30 a yanzu haka mun samu nasarori akai daga office din MD zuwa gwamnati ci gaba da zuwa za kuma mu ci gaba da yi muku wannan gwagwarmaya insha Allah wannan ne yasa muke ƙara bashi goyen baya na hadin kai 100% da mu da duk kungiyoyin da da alaka da kasuwar kantin kwari muna goyen bayan Abba Muhammad Bello albishir ƴan kasuwar kantin kwari yanzu haka mai girma gwamnatin Kano bisa jagorancin MD muka dinga shiga muna fita ya tabbatar mana da za a yi wa kasuwar kantin kwari sola gaba ɗayan ta na biyu ƴan tebura kuma ga wani alkhairai nan insha Allah ana dabda shiga cikin sa da yardar Allah musamman samun makomar waɗanda suka rasa guraren su ina ƙara jaddada muku barranta kanmu da waɗansu mutane da suka yi group suke cewa su shugabanni ne dan bukatar kai suka nada kansu wannan shugabanci ba ma tare da shi su wadancan din me yasa ba kwa tare da su ai mu abin da muke bukata ci gaban kasuwar kantun kwari da jahar Kano ai muna ƙara jaddada mutane kada wani mutum ya zo ya nemi ya bashi kuɗi a gurin masana'antar sa ya bashi wanda ba shi da gwamnati a tare da shi wanda yake akwai lobo ne MD na kasuwar kantun kwari wanda an fidda shi kowa ya san shi in mutum bai zo da irin wannan sifar bai zo neman kuɗi a gurin ka bukatar kai ce in ka bashi wannan mu bai shafe mu ba haka nan kuma idan mutum ya shigar da kansa cikin wannan tsarin ko ya sani fa baya tare da gwamnati ko baya tare da MD
Alhaji Muniru Yunusa dan dago shugaban kungiyar ƴan tebura a kasuwar kantun kwari shi kuwa Malam Umaru Liman dan Fulani na jam'iyyar APC a wannan rana ya shigo ne da kalamai masu ban mamaki wanda yace jam'iyyar sa ta APC ta gaza ta ko ina musamman a matakin gwamnatin tarayya
ai a garin nan ba a taba yin jam'iyya mai lalura ba irin APC
lalura kamar yaya sai ka ce mutum
eh lalura shi
me ya faru
tana gwamnati kai mai gwamnati baka da wani tashewa shi kuma gwamnan filatanci da zaman na dottijo ya kasa hana duk abun da zai faru
dan uwanka ne fa dan fulani
kwarai don dan uwana ne yanzu abun da wasu dottawa suke gaya masa
me suke cewa
suna cewa wai sarauta sun kai kara wai su masu zaben sarauta ne ni ban ce sun yi ƙarya ba amma gaskiya ba su faɗi daidai ba
ka ce mai gwamnati ba shi da magana kuma na ƙasa ba a bako na abu ne
to ni da ma ba konka sana ya kore ni a PDP ba na shiga APC ba to ni da son rai na ma abun da nike ni konka sai fita PDP ne in koma PDP
a APC sun zama lalura kake
lalura dubu nawa ne ai ta dinka ma zaman da nake nan
ku ba kuka ce jami'iyyar Baba Buhari ce jami'iyyar mai girma gwamnatin Kano ce kuna cikin ta da ku za ta mutu
eh amma ai muna cikin ta wayan da mu kallon mu ma ba ai
da baka ce gwamna har waya kuna yi da shi
to mun yi wayan da shi har yanzu kuma har gobe ina son sa
amma kake kwaya masa zani a kasuwa
ba zane na kwaya masa ba haƙurin da yake yi da yawa APC me
kana ba gwamna shawara ya bar APC
Ha, ina iya ba shi shawara shi kadai wai ma har akwai dottawa a Kano
ina muku muku kenan
amma goma mu a Lenam kowa ya zama dan siyasa ni in banda ma yare na ne gwamnan ba sai na ragargaza APC ba ma
tsoro kake kenan
wa na ba tsoro nake don yare na ne ba na so a gaya masa magana shi kuma yayi shiru
baka so ka zama dan kuka kenan
ha ba na so zama dan kuka
amma da APC kana nan daram cikin ta
ina nan daram
Malam Umaru Liman dan Fulani na jam'iyyar APC Baki daya da haka ne muka kawo ƙarshen shirin hangen dala na wannan lokaci. A madadin jagoran shirin kuma shugaban sashin siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasai. Sai abokan aiki Ahmad Rabi'u Ja'in da Khadija Rabi'u Indabawa. Abdulkadir Yusuf Gwarza da na gabatar nake cewa na bar ku lafiya.